Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tankaɗe da rairaya game da sunayen mutanen da zai zaɓi babban alƙalin kotun ƙolin Amurka daga cikinsu, inda yanzu mutane biyar suka rage kuma biyu daga cikinsu mata ne. Ya ce ranar 9 ga watan gobe zai bayyana wanda ya zaɓan. Shugaba Trump zai gabatar da sunan mutumin da zai gaji babban alƙalin kotun ƙolin Amurka Anthony Kennedy, wanda ke shirin yin ritaya. Shugaba Trump ya gaya ma manema labarai a cikin jirgin saman fadar shugaban ƙasa na Air Force One jiya Juma'a cewa mai yiwuwa ma a ya fara tambayoyin tantance mutane biyar ɗin a wannan ƙarshen makon a Bedminster, New Jersey, inda zai ɗan huta da iyalinsa a gandun wasan ƙwallon golf ɗinsa. Trump ya ce daga cikin tambayoyin da zai yi ma mutane biyar ɗin babu batun sanin matsayinsu kan damar zubar da ciki, wanda tuni kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukunci a kai. Wasu mayaka ɗauke da bindigogi da kayan fashe-fashe sun kai hari kan wata hedkwatar rundunar sojin ƙasashen wani yanki na Afirka wadda ke ƙasar Mali, suka halaka sojoji biyu da kuma wani farar hula. Maharan sun tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota, inda suka lalata mashigar hedkwatar sojin ƙungiyar ƙasashe biyar ko G5 na yankin Sahel, sannan suka shiga ciki suka yi ta buɗe wuta. Rundunar ta G5 Sahel sojojin mayaka ne kuku gamayya ne na ƙasashen Afirka da ke yankin Sahel, wadda aka kafa bara saboda ta yaƙi masu da'awar jihadi. Rundunar ta kunshi sojoji 5,000 daga ƙasashen Burkina Faso da Chad da Mali da Mauritania da kuma Jamhuriyar Niger. Chairman ɗin ƙungiyar shugaba Muhammad Isuhu na Jamhuriyar Niger ya tabbatar da addumin mace-macen. Jami'ai a Mali sun ce su ma maharan sun yi asarar mutane biyu a musayar wutar da aka yi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyoyi masu goyon bayan ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa na shirin gudanar da jerin zanga-zanga a fadin Amurka a yau ɗin nan Asabar, don su nuna ɓacin ransu kan manufofin shugaba Donald Trump na babu sani ba sabo game da baƙin haure. Haɗakar ƙungiyar masu ra'ayin gabadai-gabadai, ciki har da ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar mata shekaru biyu da suka gabata, na shirin tsari yadda wasu mutane sama da 600 za su tattar dubban mutane su yi zanga-zanga a fadin ƙasar. Ana kan shirya zanga-zangar ce a manyan biranen da suka hada da Washington DC da Los Angeles da New York da kuma sauran ƙananan garuruwa a fadin ƙasar. Zanga-zangar ta yau Asabar, wacce aka yi wa taken a dunkule iyalai suke, na samun kuɗaɗen gudanarwarta da kuma goyon baya ne daga ƙungiyoyi da dama, ciki har da ƙungiyar American Civil Liberty da MoveOn.org. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata raɗaɗin cewa akwai wani shiri na gaggauta janye Amurka daga ƙungiyar cinikayyar duniya WTO. Lallai kam ƙungiyar WTO ta mana rashin adalci, abinda Trump ya faɗa ke nan ma manema labarai a cikin jirgin sama na Air Force One a kan hanyarsa ta zuwa New Jersey daga Maryland. To amma da aka tambaye shi ko yana shirin janye Amurka daga ƙungiyar ɗaya tilo da ke sa ido kan tsare-tsare da kuma ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa, sai Trump ya ce ba dai yanzu ba, to amma ya zama wajibi su mana adalci. Wata arangamar da aka yi tsakanin Falisɗinawa da sojojin Isra'ila akan iyakar da ke kudancin zirin Gaza ta kazance zuwa jiya Juma'a, inda har sojojin Isra'ila suka kashe Falisɗinawa biyu, a cewar ministan lafiyar yankin na Falisɗinu da kuma jami'an asibiti. Mai magana da yawun ma'aikatar ta lafiya a Gaza, Ashraf Al-Qudra, ya ce an harbi wani yaro ɗan shekaru 13 a Ka daura da garin Han Yunus, da kuma wani ɗan shekaru 24 daura da garin Rafa. An kuma raunata mutane sama da 130 a wannan fafatawar ta jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dubban Falisɗinawa ne suka shiga abin da ta kira mummunar zanga-zanga jiya Juma'a, inda suka aikata abin da ta kira nau'ukan ta'addanci.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani ukumi ne.
Shi na safari
yan uwana,
domin kauce dukkanin sharri
yan uwana,
don waken nan ya zama alkhairi
yan uwana,
bunduka yan uwa musamman ma yan uwana.
Ku tausaya wa matanku yan uwana,
ya Allahu kara tsiranka
yan uwana,
manzan da da hamai maka
yan uwana,
kokin rasul su dinka
yan uwana,
sannan kamana ida sharafa duban gidana.
Ku tausaya wa matanku yan uwana.
To madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaje, sanu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai magana akan alfanun da ke tattare da zuwa mata masu juna biyu asibiti domin awon ciki. Rahotanmu na biyu zai magana akan cutar yoyon fitsari, abinda ke kawo shi, da kuma yanda wasu masu cutar suka sami lafiya a jihar Bauchi bayan an yi musu aiki. Shi kuwa rahotanmu na uku zai mana magana ne akan hanyoyin kaucewa kamuwa daga cutar sankarau, wanda wani ƙwararren likita ya bayyana cewa ana iya kaucewa kamuwa daga cutan kacukan. Shi ma rahotanmu na hudu zai batu ne akan ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar wajen faɗakar da al'ummar illar cutar tarin fuka da kuma yin rigakafi. Rahotanmu na biyar, wanda kuma shi ne rahoto na ƙarshe a cikin shirin a yau, zai yi magana ne akan yanda cutar kwalara ta hallaka mutane 10 a jihar Niger, Najeriya, da kuma matakan da hukumomi suka ɗauka domin shawo kan cutar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Yawa kar zan yi ne ga matanmu
yawuwana,
kun fanace da su iyayenmu
yawuwana,
dan haƙƙin suna a hannunmu
yawuwana,
dan haka sai mu ba su haƙƙin su yawuwana. Shi aure yana da tsari shi
yan uwana,
ba haka nan ba za ka nemo shi
yan uwana,
sai ka tabbatar da ka san shi
yan uwana,
Allah haka yayi zancen shi ga yan uwana.
Rabbi ku tausaya wa matanku yan uwana,
Allah ya faɗa a Qur'ani
yan uwana,
ku yi aure masu imani
yan uwana,
sai dai ba a yin shi ba moni
yan uwana. na
sannan dole sai da adalci yan uwa
na rabbi ku tausaya wa matan ku yan uwa na
tun ranar daura aurenka
yan uwa na
za ka ji an fada da kunnanka
yan uwa na
duka dawainiya na matarka
yan uwa na
daga rannan dole ka dauka dan uwa na
ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin yin awo har zuwa lokacin haihuwa na ɗaya daga cikin abin da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa na kawo ragewar mace-macen mata yayin renon ciki da kuma haihuwa. Baya ga waɗannan, akwai wasu fa'idoji da ke tattare da yin awo ga mace mai juna biyu. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Wani bincike da hukumar ƙidaya ta ƙasar ta yi tare da tallafin hukumar raya ƙasashe ta USAID game da ta kula da lafiyar al'ummar ƙasar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya duba yawan mata masu juna biyun da ke samun kyakkyawar kulawa daga ƙwararrun ma'aikatan lafiya a Najeriya. To ko yaya abin yake a jihar Jigawa?
To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kaɗan, saboda a da ɗin kinga ba su san muhimmancin awo ba. To amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana mafayyantar da su, to za ki ga mace ma za ta zo da kanta. Kuma a wajen awannan dama za a gaya musu idan sun samu matsala haka, idan koda ba a ji motsi ba ne ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba. Duk ɗan matsala kaɗan aka samu kawai sai a yi hanzarta a tawo asibiti. To a nan ne za a iya tantancewa a yi maganin abin da wuri. To shi yasa a gaskiya yanzu an samu ci gaba sosai fiye da dakan.
Yaya kuma maganar zuwa asibitin haihuwa bayan awa?
Eh, to gaskiya shi ma da din sai kiga su ce wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu. Kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa. To sai kuma kiga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunnau din nan ba. To amma da yake suna zuwa awan yanzu an samu ci gaba, ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa. Shi sa ai ba a san matsalolin da ake samu a daɗin na yanzu gaskiya ba a samu shi yanzu, saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mutu za ta haihu.
Kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba?
Suna zuwa gaskiya sosai kam.
Hajiya Raliya kenan jami'ar lafiya a sashen kula da masu awon ciki a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Cutar yoyon fitsari wato VVF a turance cuta ce da ke samun mata bayan haihuwa, sai dai bayanai na nuni da cewa waɗanda ke ɗauke da cutar na iya samun lafiya bayan an gudanar musu da aiki. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto game da yanda cutar take da kuma yanda wasu da ke ɗauke da cutar suka samu lafiya bayan an yi masu aiki.
Babban likita a asibitin masu fama da lalurar yoyon fitsari a garin Ningi da ke nan Bauchi, Dr. Lamaran Dattijo, ya bayyana yadda ake kamuwa da cutar da kuma yanayin da mata sukan kasance.
To babban abin da yake kawo wannan ciwo na yoyon fitsari shine gardamar naƙuda. Kamar yadda muka ce wannan cuta ce ta ɗiyamace. Idan mace ta samu juna biyu lokacin naƙuda ya yi, in aka samu gardama naƙuda ta yi gardama aka gagara a yi wato shi ne ake samun wannan cuta. Ita naƙuda ba a so ta wuce awa 12. To amma yawanci mata da suke zuwa da wannan cuta za ka samu sun yi naƙuda ya kai kwana uku. To idan ya kai kwana uku nan za ka samu kan jariri ko jaririya ya danna jakar da fitsari yake taruwa. So idan ya danne jini baya iya shiga wannan jaka. So idan dannewar yayi kwana da kwanaki jakar takan samu mutuwa, ba ta samun jini yana shigarta. Idan daga baya bayan an cire jariri za ka samu ita wannan jaka ta bule. So sai ga fitsari maimakon ya taru a yi shi yanda aka saba yi, sai ka ga yana tsiyaya ta farjin mace yanda ba ta nan ya kamata fito ba. Biyu kuma da yake kawo shi shine akwai wani yankan gishiri da ake al'ada ce ta Hausawa a garuruwa da yawa na Hausawa ana irin wannan. In naƙuda ta gagara za ka ga ungozoma ta gargajiya takan yi ƙari saboda ɗan buɗar hanya. To wannan shi ma yana kawo wannan ciwo na yoyon fitsari. Shi wannan gardamar naƙuda ɗin zai iya faruwa akan kowace mace, amma an fi samun sa a mata wanda suke da karancin shekaru, saboda basu gama girman su ba, saboda rashin gama girman su yakan sa idan jariri kan jariri ya zo shi sai ya makale. To wannan makalewar shi yake jawo matsalar in ba a yi maganin ta ba. To rashin maganin wannan matsala din shi yake jawo yoyon fitsarin, ba wai ita matsalar kanta ba. Yanzu idan kan jariri ya zo ya makale, idan aka je asibiti aka yi aiki aka cire, lafiya kalau, ba wani yoyon fitsari. Amma idan aka bar shi ya kwana da kwanaki, shi ne yake jawo yoyon fitsari.
Dr. Lamaran Dattijo, babban likita a fannin masu fama da cutar yoyon fitsari da ke Ningi, na ji ta bakin wata mata mai suna Ummi wanda ta samu lalurar kuma ta warke.
Mana ni fa ina shan ruwan zafi amma ban taba tsugunawa nayi fitsari ba. To ni na aza idan an aihu ba a fitsari ne saboda ban san kanshi ba. Sai maman mu sai take kuka, sai ta kifada mu, sai ta kira mai gidana din su ta kifada shi. Sai yake cewa in sha ruwa an jima in ban yi ba za mu je asibiti. To dama abauci nake da aure, sai muka je wani asibiti Ibrahim Bago. Sai suka ce mu hanzarta mu je Ningi, ina da matsalan yoyon fitsari. To tun daga lokacin sai nake kuka, nake cewa ni kan gara na mutu. Tunda ni dai ban taba ji an ce akwai wata macen da ta kamu da yoyon fitsari ba. Hala wannan ciwo da a ce sai a kasar waje ake magani shi. To iyaye na Talakawa ne yayi dan yi na samu lafiya. Da muka je asibitin sai matan ta ce na bar kuka, insha Allah akwai ana samun lafiya a Ningi, akwai ƙwararrun likitoci. To shekara dai kenan muna ta ɗawainiya, Allah bai sa amin aiki ba. Sai ranan 18 ga watan 4 da ya gabata. To yanzu alhamdulillah na gode ma Allah da kuma likitocin da suka ba da gudunmawansu, suka kawo mun dauki har suka ceci rayuwana na samu lafiya.
Ummi kenan daga karamar hukumar alƙaleri, ɗaya daga cikin matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari kuma suka samu aiki ta warke. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wani ƙwararren likita ya tabbatarwa muryar Amurka cewa za a iya kaucewa kamuwa daga cutar sankarau baki ɗaya. Inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Farfesa Isa Abubakar, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ya bayyana hanyoyi da za su jawo a kaucewa kamuwa da cutar kashokan.
Ita wa cuta ce mai sauki mai kuma wuya. Saukinta shine tunda Allah ya ba da ilimi na har an gane kwayoyin cutar da ke jawowa, kuma akwai allura ta rigakafi ta musamman waɗanda ake yi wa mutane. To idan ya zamana gwamnatoci sun samar da kwayoyin allurar rigakafin nan, mutane kuma suka yi abin da ya dace, wato ya zamana sun ba da kansu a yi musu wannan allura, to wata ma za ka ga in an yi sai bayan shekaru biyu mutum yake bukata a sake. To idan ya zamana dukkanmu mun haɗa kai, gwamnati ta samar, ma'aikatan lafiya sun yi allura, mutane kuma sun karɓa, to in aka samu mafi yawancinmu duk an yi mana allurar rigakafin nan, to wannan cuta za a karye alƙadarin zuwanta a matsayin annoba. To amma abin wuyan shine cewa wani lokacin zaka ga allurar rigakafin nan ba a samun isasshe, ba a samun yawanta da zai ishi kasashe, musamman mu kasashen mu da yake muna da yawan al'umma. Sai kaga a duniya ma baki daya an ce ga iya adadin allurar da ake da, to kuma bata isa a ce ta ishi kasashe biyu ko uku ba ma a nahiyar da abin yake faruwa. To shine wuyar wani lokacin koda gwamnatocin kasashen suna bukata, zaka ga dan yawan da za a ba su bai ishi mutane ba. To wannan yana jawo matsala sosai. Amma banda allurar rigakafi, wato mutane kuma su kiyaye a daina kwanciya cikin cakudu, inda za a cakudu kuma kaga wunduna ana rurrufe su, iska bata gudana, to duk irin waɗannan za a kakkauce musu domin gudun yaduwar cutar. Idan kuma aka ga mutum yana da alama koda guda ɗaya ce ko alamu na abin da ya shafi sankarau din, maza a garzaya asibiti. Akwai magunguna da ake amfani da su wajen warkar da waɗannan mutane, akwai lokuta na yanayi da ake amfani da waɗansu magunguna domin ba da kariya, ba sai ma allura ba, magani ne na hadiya. To amma wannan abu ne na masana ne suka san yaushe ne ya dace a yi amfani da wannan.
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A maradin Jamhuriyar Nijar kuwa jami'an kiwon lafiya ne suka gabatar da wani shirin wayar da kan al'umma game da cutar tarin fuka. Shu'aibu Mani ya aika mana rahoto daga maradin ta Jamhuriyar Nijar.
Sabilin halin ko in kula da waɗansu masu ɗauke da malatin TB ko babban tari ke nunawa har ta kai su zuwa mutuwa. Sashen yaki da cutar TB da tsara wani kamfe a babbar asibiti da birnin Maradi a matakin faɗakarwa da rigakafi ga mutane. Kuma shine yaki da babban tari a cikin jarar Maradi, Malam Hayo Amadu.
Ya ne wata illa ce gare ta? Ya ne take faruwa a jikin mutum? Kuma ya wani irin matakai ne ya kamata a dauka na yin maganin ta kuma da kare jama'a?
Yanzu a nan jarar Maradi ko kuna da alƙalin mu wanda suka kama da cutar ta babban tari?
Bara mun samu mutum 1,193, to amma bana mun samu 1,380.
To wai ainihin ya dona cutar ta babban tari muke jawo ta ma?
Ita abin da ke jawo ta wani kwarin halitta wanda muke cema a likitance muke cema Bacillus coli. A idanu ba a ganin su sai an sa na'ura kamar wanda bai da lahiya, shine can a cikin huhu suke su ayayyawa sai su sa mishi tari har ya kai ga bai iya cin abinci, yana masasarin ne kuma za ka kamar ya rame ko ya koma ba abinci ba ya ci.
Ana kirarin cewa wani na iya samu wani wannan cuta?
Eh, a gaskiya ana iya a dauka lokacin da yake yin tari, lokacin da kwarin wannan suke fitowa daga cikin lumhashin shi sai su shiga cikin iska mai lahiya. In ya kai ka tare shi shaki wannan iska, lokacin shi ma sai wannan kwari sai shiga cikin huhun shi, kuma nane dama suke so su girma shi ma wannan mutumin shi ma sai ya kama da wannan rashin lafiya.
Yanzu anan jarar Maradi wani mataki kuka dauka na rigakafi?
Kun dake din shi lahiya wanda sai yana tari ya zo likita a auna a gani in yana dauke da wannan ciwo na tari sai a mishi magani, tunda akwai shi ana warkiya, tabbas ana warkiya, shine rigakafi na kirki. Na biyu ana ma yare shaushawa nan BCG da ake ma mutane tana kariya ita ma da ciwon wannan tari.
Albarkacin wannan kamfe, ɗan malati da dama ke ɗaukar jiya a babbar asibitin birnin Maradi inda na ci karo da Malam Isufu, wani matashi da ke garin Bauɗeta a ƙasar Tasawa.
Wani wa ga cuta lokacin da ta same ni aƙalla yanzu shekara guda ba wata ɗaya.
Ga ka asibiti kana samun kulawa?
Eh, ina da samun kula daidai gwalgwado dai haka, ba ni da matsala dai irin wannan wadda zan ci ta takura mini.
Ya kake jin rayuwar yanzu?
Eh, to yanzu rayuwa ta gaskiya ina dan ji dai da dama, saboda dai ban yi da samun jikina ba dai yadda nake ji da gada, amma ina dan samun sauki a hankali insha Allah.
Ka sha magani?
Eh, ina sha magani yanzu.
Wannan cuta ta babban tari na da matukar illa ya zuwa kisa. Hakan yasa Malam Hayo Amadu, kwamishinan yaki da babban tari a cikin jarar Maradi, ya katso kaci ya zuwa kira.
Da awu da ba da magani dukkan gwamnati ta dauka a kan ta suke yin a kyauta, ba a ba da kodala. Mutum in yana tari in yazo likita za a auna tarin shi kyauta, za a ba shi magani kyauta. Kenan mutane su gane kan mutum ya ji tsoron zuwa likita ko wani abokin hulɗarka yana tari, ayi kokari a kwatanta mishi ya zo wurin likitoci a auna shi a ga in ba wani tarin ba ne.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani. A jihar Niger, Najeriya, cutar kwalara ce ta hallaka mutane sama da 10. Shin kowane matakai hukumomi suka dauka domin shawo kan cutar? Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoto.
A yanzu haka dai mutane 120 ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da mutuwar mutane 10 a kananan hukumomi guda 4 da suka hada da karamar hukumar Bako, Labun, Kacha da kuma karamar hukumar Bidda. Amma a karamar hukumar Bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa, domin kuwa a nan ne mutane 7 suka mutu. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani.
An samu rasa rai da na fada a Bida, mutane 7 sun rasu a cikin Bida local government. Sannan mun samu mutane guda uku sun rasu a Kacha, Lavun da Bako local government. So a takaice za ci mutane 10 kenan a cikin jihar Niger sun rasu daga cutar cholera din nan.
Kawa yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ci ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani, inji Dr. Mustapha Jibril.
mai girma gwamna namu Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello ya bayar da approval an fitar da kuɗi an fitar da miliyan 25 domin taimakawa ga wannan abin da bayar da sama gunguna duka hasitocin saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba sannan kuma duk da haka ana yadawa ta jarida ta radio kuma an meeting kuma da suma sarakunan mu gaba daya suma an sanar da su da masu angwanni akan ciyar da sadaka kan jama'a cewa akwai wannan cutan ta shigo so da duk wanda ya tsaya kama da rashin lafiya ya je hasibiti ya anshi magani kuma aje magunguna a ko ina
tunda dai hukumar UNICEF ta majalisar dinkin duniya mai taimakawa yara kanana ta kawo dauki akan wannan cuta da ta barki a nan jihar Niger Malam Muhammad Khalil shine babban jami'in hukumar ta UNICEF dake kula da jihar Niger
kamar da kuka sani ita UNICEF kullun aikin mu shine mu marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yawatar ma musamman yara da mata tunda dama su ne nakasassu
a farkon shigowar wannan damana dai alƙaluma sun nuna cewar mutane sama da 6,800 ne suka harbu da cutar ta kwalara a jihohi 20 na Najeriya inda a ciki mutane 97 ne aka tabbatar da mutuwarsu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina headquarters jihar Niger Najeriya Maryam Bashir Bugaji Gareki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri